ce anan manzo Allah bai ce kaje ka rama tsallolin da kai a baya ba. Kuma manzo Allah sai ya koya masa, sai ya gwada shi abinda mutum yayi a baya bisa rashin sani ba a ce rama. Dalili na biyu, lokacin da aya ta sauka Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare daga al-fajr. Sai wani sahabi ya bayyanci zare ake nufi bari da baki. Kai ta cin abincin ka, kai ta shan ruwanka da azumi, ba za ka daina ba sai in ka daga kulu. Ka kalli zarka guda biyu ka iya tantance bari da baki, to shine za ka daina. Da aka yi samu zare guda biyu ko igiya guda biyu sanya karkashin kulu, fara da baka. Yadda cin abinci yana duba sai da ya ga gari ya sha, ya iya gane ga fara ga baka ya daina. Yadda ga manzo Allah ya dariya ya ce wannan matashin kan naka yana da faɗi. Sai manzo Allah ya gaya mai abinda ake nufi duhun dare daga hasken alfijir. Kun ga manzo Allah bai ce tora ba wannan azumin ba. Dalilai suna nan da dama. Da aka yi sallar da kai a lokacin baka sani ba, ba da ganganci kai ba. Sallar ka ta yi sai dai a gaba in kai tu baka da sallar inda ilimi ya zo maka. Mutum zai iya sanya gawa tsakaninsa da al-ƙibla idan yana sallah ko ko ya haramta dogara da hadisan da aka karanta. Idan mutum zai yi sallah to bai kamata ya zama akwai gawa tsakanin shi da al-ƙibla ba, matuƙar ba sallah zai mata ta gawa ba. Sai dai idan babu yadda za a yi, duk gurin gawoki ne. Amma in dai da yadda za a yi to gawa tana gefe, kai kuma gefe ka kalli al-ƙibla kai sallah ka, wannan shine abin da yake daidai. Ba buƙatar a sanya gawa tsakaninka da al-ƙibla. Wanda ya ce shi ne sallah a ban ɗaki ba ta da kyau, to ya alwala fa, alwala babu laifi, ya halatta kai alwala a ban ɗaki. Duk wasu malamai suna karhantawa, amma dai in ka duba malamai na cewa idan wankan janaba ka zo yi ana yin alwala a ciki. Wannan alwala da za ka yi a wankan janaba in ba ka rore ta, bai halatta kai sallah ne, kuma a ban ɗaki ka yi ta. Imamu bai haƙi har ba bai yi a kan haka. Wasu malamai suka ce ko da ba kai alwala ba, in dai wankan na jaraba ne ka zo da niyyar wankan jaraba, to alwala ta shiga. Da haka in dai ka yi alwala a banɗaki ba abin da zai hana alwala a ce ba ke ba, sallah ce ba a yi ana. Ya halatta abin da jariri a gida, a'a shi ma makabarta ya halatta a kai shi. Ba a san binne mamaci a gida, don ka binne mamaci a ɗaki ko wuri to gurin ya zama ba za a yi sallah a gurin ba. Kuma babu hikima abin da ya sa shari'a ta hana binne mamaci a gida zai dinga jaddada baƙin ciki. In yau duk iyayenmu da suka rasu a gidaje aka binne su, kullum da mun ga kabarin sai mun tuna, sai mun yi kuka, sai mun yi alhini, sai zama da'ima mutum yana cikin damuwa. To hikimar cewa a kai makabarta kai ma wata ran za ka sarara, domin za ka zama ba kamar kana ganin kabarin yau da gobe ba. To kuma sannan hatta tuna mutuwa ɗin, idan ya zama ba a manta da ita da rayuwa ba za ta yi ba. Inda ba ma manta da mutuwa ba za mu iya rayuwa ba. Amma mantuwa da mutuwa ne zai ka kusanci iyali, manta da mutuwa ne za ka ci abinci ka ji daɗin shi. Duk irin daɗin abincin kana cikin ka tuno mutuwa sai ka ji mai da daɗi. To kaga akwai hikima kenan, da haka ba abin da jariri a gida sai dai idan ba gurin da za a binne shi. Ba wani guri mutum yana rayuwa ƙasashen da inda za a binne mutum ma sai an siya, kuma bai da kuɗin da zai sai gurin da za a binne shi. Amma a gidan shi yana da inda zai saka shi, to wannan kaga wani abu ne daban. Amma in ba haka ba kai shi makabarta. Wani yace ya ji an ce suratul munafiquna suratul mu'minuna, kuma kamata ya ce suratul munafiqina suratul mu'minina. To amma nan ya ji an ce munafiquna ba izab ba, bai zama zabul muzafi dai ba, wannan hikaya ake kiran shi, babu hikaya ne. Ma'ana surar da aka hakaito sunanta al munafiquna, surar da aka hakaito sunanta al kafiruna, suranta al mu'minuna. Da aka babin hikaya ne, a babin hikaya ya halatta ka bar suna yadda yake ba tare da kai irabin shi ba. In mai tambaya ya ci gaba da karatun lugha ko karatun nahawi zai tada irin wannan yakan zo a babin hikaya. Wanda yake a tibata masa yadda manzo Allah yake tema ba aikace mun yi a karatu. Bugu ɗaya ne za ka yi, in kai bugu sai ka ma'ana karkade ko ka shafa, wata riwaya kai busa, ko kuma ka karkade hannunka ma'ana ka tabbatar ba na abin da zai cutar da kai. Sai ka shafi fuskar ka gaba ɗaya, sai ka shafi kuma tafukan ka, iya tafin hannu kurin banda zira'i da magana in yanzu shi ganin sai mamata kare bugu ɗaya ne ingantacce mun yi a cikin karatu. Wannan yake ilimin Qur'ani da ilimin hadisi da ilimin fiqh, wanda ya kamata mutum ya zurfafa. To ana abin da zan ce maka, ilimin Al-Qur'ani da ilimin hadisi shine ilimin fiqh. Ma'ana wanda ya san Al-Qur'ani ma'anonin Al-Qur'ani kyakkyawan sani, ya san ma'anonin hadisi kyakkyawan sani, shine ake kira fiqihi, shine wanda ya bayyana addini. Sai sa madan manzo Allah, man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi dini, wanda Allah ya nufe shi da alkhairi zai fahimtar da shi addini.